بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناتكم wannan ranar talata 14 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 wanda ya daidai da 7 ga watan afrilu shekara ta 2020 ta miladiya. Wannan shine kaset na farko cikin jeringer kasusuwa masu taken mafarki. Waɗannan kasusuwa insha Allah za su kasance ne don yin bayani akan ka'idoji da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar wajen mu'amalantar mafarki ta fuskar addu'o'i da kuma wasu bayanai akan kashkashin sa da kuma yadda ake fassara shi a takeice insha Allah. A waɗannan jeringer kasusuwa tunanin wato sajjala su ya taso ne sakamakon duba izuwa ga wasu abubuwa wanda daga cikin su akwai kasancewar mafarki wani abu ne da yake faruwa a kusan kullun cikin rayuwar mu ta bil adama. A cikin akwana a tashi muna yin mafarkai iri daban-daban wanda waɗansu su sukan kasance masu kyau, wasu masu muni, wasu masu kwantar da hankali, wasu masu sanya tashin hankali da makamantansu. Sannan kuma akwai yawaitar tambaya da kuma neman ƙarin bayani da yawanci akan samu daga ƴan uwa ɗalibai da ƴan uwa musulmi masu yawan yin tambayoyi akan mafarki iri kaza da iri kaza da addu'ar neman tsari da makamantansu. Don haka na ga dacewar cewa babu shakka ya kamata a yi wa mutane wasu ƴan bayanai takaitattu akan wannan matsala don a samarwa da mutane wasu ƴan ababen lura da za su ba su dama su san wasu daga cikin ladubban da ake mu'amalantar mafarki a cikinsu. Wallahu ta'ala a'lam. Don haka ina so na fara da wata ƴar taƙaitacciyar gabatarwa kafin na je ga kan yin magana akan shi mafarki ɗin, wanda a cikin insha Allah ina fatan na dan yi mana bayanai akan menene mafarki da bayani akan rabe-raben sa da ladubban da ake mu'amalantar mafarki mai kyau da ladubban da ake mu'amalantar mafarki wanda yake da abin kyama, da kuma bayani akan cewa mustahabbi ne a nemi sanin fassarar sa, da wasu ƴan takaitattun bayanai akan zunubin ƙarya a mafarki, da kuma wasu ladubba na mafarki din insha Allah, da bayani a takeice daga ƙarshe akan mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sannan sai kuma ƴan takaitattun maganganu akan wasu daga cikin ka'idoji a dunkule na fassarar mafarki insha Allah. Abinda nake so na faɗa a karon farko wanda zai zama kamar gabatarwa shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani mai girma a cikin suratu Yunus yana cewa lahumul bushra fil hayatid dunya, wato bayan fadin shi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sai Allah yace lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li khalqillah dhalika huwal fawdul azim. Allah yace lahumul bushra, su mu'minai suna da albishir, ana musu albishir fil hayatid dunya anan duniya da kuma wa fil akhirah da kuma ran lahira. Al-Imamu At-Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisi wanda ya zo da cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan aya, sai yace hiya ru'ya saliha yaraha al-muslimu aw turala. Abinda yake nufi da bishara anan duniya shine kakkyawan mafarki wanda musulmi yake gani a cikin baccinsa ko kuma a gane masa wannan mafarkin. Allah ka samu dace. Don haka batu akan mafarki da abin da ke da alaka da shi ba wai dabo ne ko sidabaru ko wani abu da ya fita daga ilimi ba a musulunci ya san da shi kuma ya bashi muhimmanci kuma an yi rubuce rubuce akan sa al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga Abu Salama yake cewa ya kasance idan yayi mafarki yakan ji damuwa har ya zazzabi a sakamakon mafarkin yace sai wata rana yaji malamin sa Abu Qatada yana cewa nima shi ma ya kasance yana yin mafarki har sai yace kuntu wa kuntu kuntu ararruya tumriduni nakan ga mafarki har ya samun zazzabi hatta sami'tu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu asir naja annabiyyi yana cewa arru'ya alhasana min Allah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadh billahi min sharriha wa min sharri ash-shaytan waliyatfil thalathan wa la yuhaddith biha ahadan fa innaha la tadurru yace da na yin mafarki sai hankali na ya tashi to wata rana sai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafarki mai kyau daga Allah ne mafarki idan ɗayan ku ya ga mafarki mai kyau to kada ya baiwa kowa labari sai wanda yake kauna don kai masa wato hasada ko kambun baka ko makamantansu annabi alaihi salatu wasallam ya ci gaba da cewa idan mutum ya ga abin da baya so kuma to sai nemi Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ya gani da kuma sharrin shaytan sannan ya tofar da yayi tofi guda uku ta hagunsa sannan kada ya ba kowa labari a wannan karan hatta masoya kai ya ba da labari gare su dan da ya cutar da su da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innaha la tadurru wannan mafarki ba zai cutar da kai ba matakar kai waɗannan abubuwa a wata riwaya ta Imam Muslim sai yake cewa daga nan fama ubaliha yace daga nan sai na waye gari ko ne mafarki ummuna ban wani damuwa zan yi addu'ar da aka ce kawai sai na manta na cigaba da harkata to kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa al'amarin mafarki yana da muhimmanci domin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'idoji ga mammu akai sannan baya ga haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda al-Imam al-Bukhari din ila rawaito da Muslim daga hadisin Aisha radhiyallahu anha cewa farkon abinda aka fara nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wahayi shine mafarki aka ce fakana yara ru'ya fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak subhi ya kasance ba mafarkin da zai gani sai mafarkin ya zo ya faru kamar yadda ka san hasken al-fajr yana faruwa ma'ana sai ya ganshi karara ko kuma kamar yadda ka san duk dare an kwanta gobe za al-fajr to duk abin da ya gani mafarki sai ya faru haka da gaske wannan yana nuni zuwa ga cewa kaga mafarki ma yana da alaka da annabta don haka ne ma aka samu hadisi karara har ila yau wanda Bukhari ya ruwaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda annabi alayhi salatu wasallam yake cewa ar-ru'ya al-hasana min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa kyakkyawan mafarki wanda mutumin kirki zai yi to kaman wani sashi ne cikin sashi 46 na ainihin wato 46 na daga cikin yankuna na annabta wato da ba a daddatsa binnan gaskiyar labarin annabta gida 46 to mafarki na iya daukan kashi ɗaya daga ciki a wanda ke cikin shi na gaskiya idan mutumin kirki ne yana iya daukan wannan kashi to yanzu kuma mun sani cewa tun bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan mafarki annabta ta kare babu sauran wahayi babu abin da ya saura kenan sai irin wannan bushara da Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya sai kyakkyawan mafarki da mu'mini zai yi dan haka shi yasa ma ibnu abbas shi ma ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-imamu muslim ya fitar cewa lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yake rashin lafiya sa ta mutuwa ya maliko ne ya cire labulin da ke fuskar dake takin har aka ganshi yana daure da kansa haka a cikin rashin lafiya ya daure kansa da kyalle yake cewa a lokacin da yake cewa kamar Ibn Abbas ya rawaito annabi yana cewa Allahumma hal ballagtu ya fara haka har sau uku ce ya Allah ka shida ya Allah na isa sai annabi ya ce innahu lam yabqa min mubasharatin nubuwati illa ru'ya yara hal abdu salihu aw turala lalle babu abin da ya saura na wani abu na bishara na sanin wani abu da ke da alaka da gai in banda kyakkyawan mafarki wanda musulmi mumini zai yi bawa mumini zai ko kuma ayi masa malamai suka ce hadisin yana nufin cewa wannan hadisi na ishara zuwa ga yankewar wahayi tare da rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka babu wata hanya da wani zai biya san wani abu na gaibi kyakkyawan sani wanda zai zama karɓaɓɓe a shari'a, ba na bokanci ba, ba na tsafi ba, ba na hulɗa da aljanu ba, to sai dai idan ta hanyar mafarki ne kyau. Kuma har ma ya tabbata cewa mafarki na mumini yana daga cikin alamun tashin alkiyama, ƙananan alamun tashin alkiyama, kamar yadda har ila yau Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qtaraba zamanu, idan zamani ya kai kusa da ƙarshen shi, lam takadbu yal muslimi takdhib, za a wayi gari mafarkin musulmi za ta yi karancin ƙarya a samu a cikin mafarkin musulmi. Me ma'anar wannan hadisi? Wato galibi a ƙarshen duniya za a wayi gari musulmi zai dinga yin mafarki wanda za a ga ma'anar shi ƙarara, ta yadda ba zai buƙatu zuwa ga wata fassara ba ma, ballantana har a kai ga yin kuskure ko ƙarya a cikin fassara, saboda nisan zamani da mutane za su yi da zamanin annabta, za su wayi gari sun zama kamar yadda bai zuwa cikin hadisin Muslim, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba, musulunci ya fara a matsayin bako zai koma bako. To mutumin da ya rike musulunci a ƙarshen zamani din idan ya mafarki, mafarkin zai zo mishi warewake yadda ya ga abu, to haka zai faru. Ni mafarkin rasuwa ko mafarkin samun wani abu ko rasa wani abu yadda ya ga mafarkin, baya buƙatar mafasara, shine ma'anar da ake nufi cewa lam takadru yal muslimi takdhib, ba za a ma samu yiwuwar ƙarya ba a cikin mafarkin musulmi. Allah ka samu dace. To dan haka sai mu lura kuma ila yan uwa masu albarka cewa annabawan Allah cikin dai bayanin mu akan alaƙar mafarki da hatta annabta, wanda an ta ita kadai ce hanyar da Allah yake bi dan sadar da al'umma da shari'ar sa. Annabi Ibrahim alaihi salam, kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, babban annabin nan bada'i na Allah, in muka iya tunawa Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda aka bashi da a ƙarshen rayuwarsa, da wanda yake yana ƙaunarsa, kuma ya zo daga baya ya mafarki cewa yana yanka shi, kaga mafarki ne Allah ya nuna mishi wannan, da kamar da Allah yake cewa falamma balaga ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أتكين سواتو صافاتكنا كذا الله يعلم تشد ونن دا إسماعيل عليه السلام سيكم يارين يكي جرما سيكم يقع مفركي جاشينا ينكاش سيكي مشتو ميكي جن كذا ونن ينمين إذاقا الله يمش وحي تهاني مفركي كما يأيكي دا ونن وحي ونن شيني إذا ما شريئر wato ibada ta layya kamar yadda aka sani ba shine muhallin tattaunawa ba. So haka annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da sura shi da ta sauka gaba ɗaya suratu Yusufa, daga cikin muhimman batutuwan da tattauna akwai mafarki din da sanin fassarar shi da kuma irin ilimin da Allah ya huwace mishi na mafarki, kamar yadda yake faɗa cewa rabbi kad ataitani minal mulki, Allah ka bani baiwa ta sarauta, Allah ka bani baiwa ta sarauta, wa allamtani min ta'wil ahadith, kaga kamar da ya faɗa rabbi kad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'wil ahadith, Allah na gode maka ka bani mulki kuma ka sanar da ni fassarar mafarkai, fatiras samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah, zuwa ƙarshen aya a cikin ƙarshe ainihin wato suratu Yusufa. Wannan yana nuni zuwa ga alaƙar annabin Allah Yusufa da mafarki, kamar da kuma a baya ya fassar mafarkai din tun daga kan mafarkin da ya fara yi, inni ara filma ni raitu ahada ashara kawkaban wash shamsa wal qamar, da kuma mafarkin da azizu Misra yayi إني أرى في المنام إني أرى سبع بقرات سبع بقرات سمان واتو wannan mafarki da annabi akaba annabi Yusuf labari fadin shi sarkin qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf zuwa ƙarshen aya wanda annabi Yusuf shi ya fassara musu wannan mafarki da cewa tazra'una sab'a sinin za'aban da sauransu kaga shi ma annabin Allah ne wanda kuma daga cikin falala da Allah ya mishi akan sauran annabawa akwai sanin fassara mafarki da kuma yadda Allah ya sa mishi wannan ya zama hanyar daukarsa domin a dalilin wannan aka fadda shi daga gidan yari a dalilin wannan aka bashi mukamin ij'aluni ala khaza'inil ard wannan yana alaƙar nubuwa da wannan qabiyya ta mafarki wanda ba za a ƙaryatawa ba saboda abu ne zahiri haka kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin irin yadda yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isharori a cikin mafarkai tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dan sakon Allah wanda shine Jibril alaihi salam yakan kawo mishi sako ko da yaushe amma Allah cikin hikimarsa ya bar wasu sakonnin ya nuna musu su ta hanyar ishara a mafarki alal misali kaman game da batun yaki na Badr da Allah yake cewa id yurikahumullahu fi mananika qalila ka ba su labarin yadda Allah yake nuna maka kafiran nan a mafarkinka kalilan yunna maka su kadan walau arakahum kathiran lafashiltum wala tanaza'tum fil amri walakinna Allah sallam innahu alimun bi dhati sudur wa id yurikumuhum id iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim yaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allah turja'ul umur a cikin suratul anfal kin kaga Allah yace ya nuna maka su sai karanta maka yawan su daga baya kuma ya sake nuna musu ku da su ya nuna musu ku kafirai su ganku kadan a cikin fage fama dan su ji kwarin gwiwan auka muku kuma Allah ya gwada muku su kadan kuma dan ku ji karfi Allah ya ce yayi haka ne li yaqdi Allahu amran kana mafula dan Allah ya zartar da abin da dama yayi ne ya aikata shi al-imamu at-tabari ya fitar da riwaya daga sahabi Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda da yake cewa laqad qullilu fi a'yunina yawm badr hakika an karanta mana yawan kafirai sosai a ranar badar hatta qultu li rajulin ila janbi sanna cewa wani a kusa da ni tarahum 70 kana ganin mutanen nan ko za su kai 70 kala shi kuma sai ya ce arahum 100 ina ganin za su kai 100 to amma kuma ibnu mas'ud sai yake cewa bayan da muka kama wani daga cikin kamamu a yaki da muka tambaye shi muka ce kam adaduhum kamhum nawa ne adadin su sai yace alfan yace ai sun kai dubu kaga amma sai aka nuna musu su kaman wato 10% din su dubu ne ko dubu sai daga su a matsayin dai kaga wannan yana nuna yadda wannan mafarki Allah subhanahu wataala ya amfani da shi wajen haifar da yanayin abin da ya fada cewa liyaqdi Allahu amran kana maf'ula haka a Hudaybiya Allah subhanahu wataala ya gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi mafarki yana shiga makka la tadkhulunnal masjidal harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin da Allah yake cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata wa manzansa wannan mafarki da gaskiya Allah yace la tadkhulunnal masjidal harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu fajala min duni dhalika fathan qariba zance ne mai tsayi akan wannan aya almuhimu dai Allah ya gwada mishi wannan cin nasara da shiga makka da shi da sahabbansa da yin aski da yin saisaye dan ya tabbatar masa da cewa Allah zai bude musu makka wannan na nuni zuwa ga muhimmancin duk waɗannan abubuwa na nuni zuwa ga muhimmancin mafarki a cikin shari'ar musulunci da alaƙarsa da ainihin wato abinda Allah subhanahu wataala yake so ya karantar ko ya sanar shi da mutane da kuma yadda Qur'ani ya bada labarin wasu daga cikin misalai na ire-iren waɗannan mafarkai kamar yadda aka gwada misalan su don haka al'amarin mafarki ya jama'a ba abu ne wanda yake kaman yadda wasu suke dauka wasa ne ko shirme ko ba ruwan musulunci da shi ba musulunci yana da ruwa da komai duk da haka kuma wajibi ne a tsoratar zuwa ga wasu waɗanda su kuma suka maida wannan harka ta zama kasuwanci ko suka zake har suka shiga abin da ke kama da bokanci ko suke yin ƙarya ko suka tsara wasu ka'idoji masu kama da na lissafi dan fassarawa mutane mafarkai da tsorata su da ba su magunguna waɗanda suka maida abin kasuwanci al-Allama Khalil ibn Shahin wanda ya rasu a shekara ta 873 yana magana wajen bayyana wane ne ya kamata ya fassara mafarki ya faɗo sifofi na musamman da yake cewa wayan babi an yakuna al-mu'abbiru za hazaqatin wa fitr wajibi ne mai fassara ya zama mutum ne wanda yake mai hazaqa da hangen nesa saduqan fi kalamihi ne gaskiya hasanan fi af'ali ne kyakkyawan ayyuka mushtahiran bid-diyana wanda aka san shi cewa mutum ne mai kula da addini wasiyana mutum ne mai kamewa daga barna bi haythu la yunkaru alayhi fima yu'abbiruhu shi wata sirki domin sai ya zama duk abin da zai fada ba za a musa mishi ba wa lidhalika sallallahu yusufa bis-siddiq shi sai Allah ya kira yusufa da suna as-siddiq Allah ya ce yusufu ayyuha as-siddiq Allah ya bada labarin mutanen nan suka ce ya yusufu ya kai ne gaskiya afkina fi sab'i baqaratin siman kuma da ya fassara musu babu yadda za su zikare ta shi saboda mutum ne da ma an san shi ne gaskiya kamar da mutum zai zama mai yaudara wanda ya maida harka addini ta kasuwanci to ba dole bane ya zama yana da gaskiya sannan kuma ba dole bane fassara shi ta zama gaskiya malamin ya ci gaba da cewa wa an yakuna arifan bil usuli fi ilmi at-ta'bir ya zama yana da masaniya akan ka'idojin fassarar mafarki ibnu qayyim yayi zance kwatankwacin wannan وأن يميز الرؤيا كل أحد بحسب حاله وما يليق به ويناسبه كما يتمتن شمتن لأنه مفركين إذا تلش إذا ما لم يكي ما لم يوزن فسر مفركي ذا مبغى مثال أقبع إن كبو ما كباش لابادا مفركي إذا كريا كي يذي يغانا كوكما إذا مفركين با كي يشبا أقوي أبند ذي غاني يغانا وانا مفركين با مفركين كبني وانني يي كوكما كي على كيابا إذا كده متانيس كبوا فتاوا sai su ce ai su ne abin ya faru da su alhalin ba su bane ko kuma ba su bane alhalin su ne idan aka mafarki ne to abu ne mai sauki wanda ya san abin da ake nufi da mafarki ya gano wannan to a takaice dai wannan yar takaitaccen muqaddima ɗan uwa masu albarka tana nuni ne zuwa ga muhimmancin sanin ka'idoji da yadda ake mu'amalantar mafarki da kuma cewa kar mutum ya kaima ƴan bid'a ko batattu ko wanda suke da alaka da bokanci labarin mafarkinsa da kuma bayani akan cewa mafarki ma asali ba dole ne sai ka nemi fasarar shi ba dole bane amma in kana ganin zaka nemi fasarar shi to mustahabi ne kamar yadda fada insha Allah a wannan yar jiringir kasusuwa wanda ba za su wuce kwaya biyar ba insha Allah kowannen su zai zama a cikin rabin awa insha Allah zan yi mana maganganu takaitattu a cikin waɗannan kasusuwa wanda insha Allah za su ci gaba da zuwa a takaitacce to abu na gaba shine dan adam kamar yadda malamai suke fada shine yana da halaye guda uku yana da abubuwa guda uku da suka hada shi akwai ruhi akwai jiki akwai hankali kamar yadda muka sani jiki shine wannan material din wannan abin da ake gani na kai da kafa da ido da hanci da jagangad jiki da cinya da kafa da sauransu wannan gangar jiki ta dan adam ita ce jiki sannan kuma akwai hankali hankali shine tattaruwar wato gogewar rayuwa wadda ke biyo baya yau da kullun wadda take tattaruwa ta zama ita ce wata farfajiya dake gudanar da yadda dan adam yake kallon abubuwa wannan shi ake ce ma hankali akwai kuma ruhi wanda Allah subhanahu wa ta'ala da bai wa dan adam ilimi ana azu a gani akan shi kuma da Allah yake cewa wa yas'aluka al-ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila ba a bada mutane ilimi mai yawa akan ruhi to duka waɗannan halaye guda uku dan adam yana gani da shi idan dan adam ya gani da ruhi shi yake ce ma ru'ya idan yana cikin bacci yana gani da ruhi to wannan shi yake ce ma ru'ya wanda za a sa ra'un da wawun mai alhamza a kan shi da ya'un da alif ya bisa alif wadda take ta madda amma babu madda a bayanta ru'ya haka idan kuma dan adam ya gani da ido wannan da ke cikin fuskarsa a sa'ad da yake farke to nan ita ce ru'ya ru'yatun a spelling dinta ra'un da wawun mai alhamza a kansa da ya'un da kuma ta'un marbuta ru'yatu ru'yatu to na ido kenan wanda ake yin shi yaqaba wancan ana yin shi fil manam sai kuma akwai ra'ayu ra'ayu shine wanda ake yi da kwakwalwa da tunani shine abinda hankali yake ruhi yana gani sunan shi ru'ya jasadu yana gani sunan shi ru'yatu da ido kenan sai kuma aqalu yana gani shi kuma da ra'ayu shine abinda wato mutum yake tunani akwai misali da dama akan haka kamar alqur'ani alqur'ani yayi amfani da lafazin wato siga kala daban-daban ta ra'aya ra'aytum ara'aytum da makamantansu akwai dirasa ma musamman da ake ta jami'a akan wato lafazin ra'a alqur'ani da ma'anonin sa wanda dirasa ce akan majisir a wata daga cikin jami'an kasashen Larabawa ba zan yi sunan mai binciken ba amma ga 'yan uwa da suka saba bincike za su iya nemo ta koda akan internet abinda nake so na nuna mana anan shine gani na mafarki kamar da Qur'ani yake cewa misali ayat da muka ga inni ara fil manami kaga ai ru'ya ce mananiya haka inni ra'aitu qala al maliku inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wannan ma shi ma ru'ya ce mananiya cikin bacci ne iyo biyu kuma gani na ido irin da Allah yake cewa wataral arda hamidatan ira'iran وترى الأرض هامية حكا وإذا رأيت ثم رأيت حكا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا دك وانا رأيت غنيني نئدو داك رؤيتي غنيني نئدو أفركي أكوي غنيني تناني كموشن آية داك تي إني فيلم أرى فيلم ناني أني أذبهك وانا أرى غنين مفركي دكومي يشي فانظر ماذا ترى tara din ne ta kuma ai fandur maza tara ai maza tufakkir gani na kwakwalwa kenan gani na zuciya gani na hankali wannan nabi da yake mishi me kake gani kaga me kake gani da ido me kake gani da mafarki me kake gani da hankalinka ya danganta ga siyakin da aka kawo haka da Allah ya ce alam tara ila rabbika kaga shi ma gani ne na tunani kaga haka alam tara ila alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla da ire-iren su wannan suna nuni zuwa ga gani na ainihin wato kwakwalwa ba na ido ba ba kuma na mafarki ba so dan haka shi gani din ya danganta da ariya da halayen nan da yake gani idan mun zo a darasi na gaba insha Allah zamu kokari mu tattauna akan abubuwan da za su biyo baya waɗanda a hankali zamu bi su dan samun bayanai takaitattu insha Allah sai Allah ubangiji ya samu dace Allah kuma ya samu cika da imani abinda na faɗa daidai Allah ubangiji ya bani ladan shi da ni da ku masu saurare na wanda kuma sai wanda kuma ya zama kuskure ubangiji Allah ya gafarta mini da ni da ku duka Allah ubangiji ya samu cika da imani Allah kuma ya kare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan mu ina faɗan wannan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.